إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو جوات محرم يليبو يوم بي جوات محرم هجرة منزو صلى الله عليه وسلم جبو دايا دا تريه دو دا أربعين دا تفز wanda yayi daidai da 17 ga watan June shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Tafhimul Mutafashshim an mawqifin Sadatul Malikiyya min al-Qur'anil Karim yau zamu tashi shafi na 79 lamba na 5
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الخامس
نبيار
العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله
العلامة ربيع بن هادي المدخلي الله يمسه رحمه
له حدود كثيرة في هذا الباب
فيما العلامة ربيع بن هادي المدخلي ينادى ربجوجي ما سيوا أتكون نبادي wani babi ake magana ana maganan babun ainihin matsayi na sayyid kutub a wajen malaman sunna matsayi nawa sayyid kutub a wajen malaman sunna wani irin matsayi ne malaman sunna suka ba sayyid kutub to shi ma an tambayi al-allama Rabi'u bin Hadi Umair al-Madkhali me zaka ce kan sayyid kutub
ومن أشهر ما قال
daga cikin mafi shaharar abin da Sheikh Rabi'i ya faɗa
Sayyid Qutb laysa min ahli al-ilm
cewa Sayyid Qutb ba shi daga cikin ma'abuta ilimi
bal huwa adibun dakhala fi maidanil
lal huwa adib
na'am
laysa min ahli al-ilm bal huwa adib
na'am
shi Sayyid Qutb ba shi daga cikin ma'abuta ilimi shi malami ne na literature malamin adab ne an gane ya goge ne a wajen sanin larabci amma bai goge a wajen karance-karance na ilimi na shari'a ba
dakhala fi maidanin la yahsinu
dakhala fi maidanin la yahsinu ya shiga cikin fage wanda bai kware ba ya kutsa cikin fagen da bai kware a ciki ba ya kutsa cikin ilimin aqida ya kutsa cikin ilimin tafsiri ya kutsa cikin ilimin hadisi ya kutsa cikin ilimin fiqh an gane duk wani fanni daga cikin fannoni na shari'a sai da wannan bawan Allah ya kutsa a cikin sa amma kuma kamar yadda malamai suka ce wato ya kutsa a cikin fagen da bai iya ba kaga tun da bai iya ba ya kutsa a ciki zai yawaita yin kurakurai saboda haka sai ya auka cikin bata kenan anan wajen idan mutum bai kware akan fanni ba sai ya zo ya rubutu akan fanni zai samu lada muqaddara mutum bai kware ba sai ya zo ya rubutu sai kuma rubutun ya dace da sunna zai samu lada ba zai samu ba an gane wannan ko gara-gara ma mutumin da ya kware akan fanni ya goge akan fanni sai ya rubutu akan fanni sai ya kuskure zai samu lada amma baka kware a cikin fanni ba sai ka zo kai rubutu a cikin sa to anan wajen ka fada cikin zanubi dan ka shiga cikin fagen da shari'a bata baka dama ka shiga ba an gane mu duba cikin kutubu wahdatul fikr aqwal da silsilatul rujud ala sayyid kutub an gane na al-allama ربيع بن هادي أمير المدخلي
الثاني
نشدة
الشيخ حمود التويجي
دقت شمع لمن تسكي مغانا جنغاني دا سيد كدو أخي الشيخ حمود التويجي واندا يا رسول هجر منزور صلى الله عليه وسلم جبو ايا دا تريوه دا شاوكو
قال في كتابه رحمه الله
يا فدا اتكل التابنسا الله يمسى رحمه
سيد قطب رجل أديب
سيد قطب مثل مثل واتو عدب اللاربكي مثل لترشا
له أسلوب إنشائي جيد
ينادى أسلوبي نإنشائي مجوك يا إيه سارة اللاربكي عنقاني إن يدوتي الألم يربوتو ذاك قوان نربوتو ونمبان شعوة شين سيد قطب عنقاني مربوتي لنا اللاربكي أما باقران ريباني أكان أديني
لكنه لا يعرف شيئا من عن علم السلف ولا العقيدة
سيد الشيء بيسونا أبو باس جنجاني دي علم مقباسا كو علم أكيدا هنغاني بيسونا أبو باس جمالي علم مقباسا لكم علم أكيدا سيد الكتب
القول البليغ في التحقيق من جماعة التبليغ
تو كاقا مدوب وانا لشاتي نائل جن تويجري وانا وانا لشاتي shine littafi mafi kyau dangane da rubutu akan jama'atu tabligh in kana so ka gano sirrin jama'atu tabligh da kyau to ka mallaki wannan littafin alqaulul baligh fi tahzir min jama'atu tabligh an gani ya fito yayi bayani dalla dalla ya kawo tarihin jama'atu tabligh kuma yayi bayanin manyan manyan malaman su da kuma lokacin da wannan aqida ya fara kuma yayi bayani akan aqidun yan tabligh ya fito fili yayi bayani cewa yan tabligh ba ahlus sunna bane su yan tabligh masu bautan kaburbura ne su yan tabligh sufaye ne su an gari kuma har a cikin wannan littafi yayi bayanin cewa baya halatta ga limamin ahlus sunna wato ya bada dama ga dan tabligh yazo yayi wa'azi a masallacin sa kasan yan tabligh sukan zo su nemi izini a wajen ahli sunna a masallacin ahli sunna cewa za su gudanar da ainihin wato karanta karantar su a ciki to idan suka zo suka nemi izinin ka ka gane cewa yan tabligh ne babu wani koyo-koye mu ba ma bada dama ga mutumin da ya saba ma aqidan ahlus sunna ya zo ya yi karance-karance a masallacinmu an gane wannan ai sai dai in kun yarda idan kun zo kuna karatu in kun yarda ɗaliban sunna su zauna a masallacin in sun ga kurakurai su gyara muku in kun kawo hadisan ƙarya su nuna muku hadisan ba su inganta ba in kun kawo aqida mara kyau su nuna muku wannan aqida ya saba ma sunna in kun yarda da wannan shikenan kana faɗin wannan magana za su ƙaurace wa masallacin an gani idan sun san cewa wannan masallaci masallaci ne na ainihin mutanen da ke riko da sunna da kyau to ɗan jama'atu tabligh ba sa kawo ziyara zuwa ga irin wannan masallacin amma in suka ga masallaci ne na mutanen da ke suna rukun sa kai nan kashi to za ga yan jama'atu tabligh suna yawan kai hari zuwa ga irin wayannan masallatan an fahimci wannan ko almuhim dai a wannan lissa wannan malami a Sheikh Hamoud At-Tweijiri wato yayi rubutu mai kyau dangane da jama'atu tabligh kuma sunan littafin alqaulul baligh fi tahzir min jama'atu tabligh an gani bai san dubawa sai ke duba na'am
hal yajuzu an tu an nuwazina bain al hasanati was sayiat inda taqyim shakhs kataba aw takallama fi ma la yuhsin
shin yana halatta mu yi muwazana tsakanin kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka wajen kimanta mutum wanda yayi rubutu ko yayi magana cikin abin da bai goge ba mutumin da ya zo ya yi rubutu ko ya yi magana cikin abin da bai ƙware a kan shi ba shin yana halatta in za mu yi rubutu a kan shi mu yi mai muwazana kun fahimta menene ma'ana a yi miki muwazana yau idan an ce shin yana halatta an gane ga mutumin da ya zo ya yi rubutu ga abin da bai goge a kan shi ba ya ɗauki fannin da bai iya ba sai ya zo ya yi rubutu a kan shi shin ya halatta mu yi muwazana wajen rubutu a gare shi bi ma'ana in za mu yi rubutu sai mu faɗi alkhairin shi ta wani ɓangare sai mu zo mu faɗi kurakuren shi ta wani ɓangare sai mu ce wannan malami yana da ƙoƙari a ɓangare kaza sannan yana da kurakure a ɓangare kaza an gane wannan ko mutumin kirki ne a ɓangare kaza amma mutumin banza ne a ɓangare kaza yana halatta baya halatta an gane duk mutumin da ya zo ya yi rubutu a kan fannin da bai goge ba to wannan mutumin ya zama ɗan ta'adda wannan mutumin ya zama ɗan bid'a domin inda shi ahlus sunna ne shi ba zai yi rubutu a kan fanni ba sai in ya goge in bai san fanni ba mai Allah ya ce game da shi fas'alu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi idan kun kasance ba ku sani ba wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ul al-amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum an gane wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi idan al-amri yazo musu na ainihin aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yadawa shin idan al-amri yazo na aminci ko tsoro me ya kamata a yi kafin a yada a tsaya a yi bincike a tsaya a tabbatar idan ba a sani ba a tambayi wanda suka sani shine Allah ke cewa walau radduhu ila rasul da sun mayar da al'amarin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum da kuma wanda suka goge akan wannan fannin la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da wa'annan da suke istinbadin shi daga cikin su da sun san shi an gane to ashe kenan baya halatta ga ainihin dalibi salafi wanda ya ga wata mas'ala ta aqida ko wata mas'ala ta ibada wanda bai san ta ba ya zo ya yi gaggawan rubutu a kanta abinda yake wajibi ga dalibin ilimi idan ya ga mas'ala wanda bai sani ba ya tambayi wanda ya sani an gane shin wannan ayar da muka kawo fas'alu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun shin wannan aya me yake karantarwa menene fikin wannan aya a wajen malaman sunna fas'alu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun
din malamin da mutum ya cika da shi ya ahlan sunna ne kawai tambaya
shin wannan aya yana nuna mana cewa mu tambayi malaman mazhaba in ba mu sani ba akwai wanda yake da fahimta cewa ka tambayi malamin mazhabanka in ka kasance baka sani ba idan wani abu ya rikice ma kan addini kada ka tambayi kowa sai ka tambaye shi akar makalla ina so in tambaya kan addini menene mazhabanka sai ce ni dan mazhaban hanafiya ne to akar makalla gaskiya ba zan ma tambaya ba saboda ni dan mazhaban malikiya ne ko kuma gaskiya akar makalla ba zan tambaye ka ba ni dan mazhaban shafi'iyya ne ko akar makalla ba zan tambaye ka ba ni dan mazhaban hanabila ne shin wannan shine fikihun ayan shin ayan na nufin in zan yi tambaya sai na gano mazhaban malamin da zan yi tambaya a wani tafsiri zamu ga wannan fassara to akwai mutanen da suke da gurguwar fahimta sun dauka wai wannan ayan fas'alu ahlan zikir shine asali wannan aya shine asali game da samun ainihin mazahib wannan aya ta kusa ko ta nesa ba shi da alaka da maganar mazahib inda yana da alaka da mazahib da tun zamanin manzon Allah an samu mazahib tunda an saukar da ayan ne fa zamanin manzon Allah ko an saukar da ayan fas'alu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun zamanin manzon Allah to in ayan na magana kan mazhaba ne kenan a zamanin manzon Allah dole za a samu mazahib na sahabbai akwai mazhaba na Abu Bakar, mazhaba na Umar, mazhaba na Uthman. To idan an samu mazhaba na waɗannan malaman, muna buƙatar mazhaba kuma na Abu Hanifa? In ga mazhaban sahabbai, za mu buƙaci mazhaba na tabi'ai ko tabi'i tabi'in? In dai ayar na magana kan mazhaba, to zai zama to zamanin manzon Allah akwai mazhabi. To sai in duba, ni zan riƙe mazhaban Abu Bakar ne shi kaɗai kawai. Wanda kuma yake shi zai riƙe mazhaban Umar shi kaɗai. Wanda yake shi zai riƙe mazhaban Uthman shi kaɗai. Kuma jona ai, shin an taɓa yin haka zamanin manzon Allah? Yaya sahabban manzon Allah suke mu'amala da wannan aya din? Idan al'amari ya rike cewa sahabbai, idan manzon Allah baya nan, wa suke tambaya? Suna ware wani sahabi da ake tambayansa? Wa ake tambaya? Duk wani sahabi mai ilimi. Ana tambayan duk wani sahabi mai ilimi. A lokacin din sun ga Abdullahi bin Abbas a tambaye shi. In an ga Abdullahi bin Umar a tambaye shi. In an ga Anas bin Malik a tambaye shi. In an ga Abdullahi bin Mas'ud a tambaye shi. In an ga Umar dan Khattab a tambaye shi. In an ga Aisha radiyallahu anha a tambaye ta. An gane? Wato duk wani sahabi da aka same shi daga cikin sahabban da ake musu laƙabi na ilimi, to kowanne daga cikinsu a zamanin manzon Allah, sahabban da suke da ƙarancin karatu sukan tambayi wa'incan sahabbai da suke da ilimi. Ba a ware cewa to a zamanin manzon Allah sahabbai guda huɗu ne kawai za a tambaye su. A ce zamanin manzon Allah akwai mazahibul arba, a ce khulafa'ur rashidun su kaɗai ne kawai za su yi fatawa. Shin akwai mazhaba na khulafa'ur rashidun? Babu. An gane? Saboda haka duk mutumin da ya gaya ma cewa wai in za ka yi tambaya, dole ne sai ka bincika, aka rama kallon ina so in tambaye ka menene mazhabanka kafin ma tambaya. Shi kanshi wannan tambaya bid'a ne, a ina ka samu shi? A ina ka samu in zan yi tambaya sai na binciki mazhabanka tukuna? Kamar yadda wasu ke ganin cewa wato manzon Allah kafin ya bar duniya sai da ya yi rabon gadon mazhaba. Mutanen da ke bangare da ke Afirka mazhaban kaza, mutanen da ke bangaren kasar India da Pakistan da waye-waye mazhaba kaza, mutanen da ke bangare kaza mazhaba kaza. Waɗannan mazhabobi guda hudu kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya yi rabon gadon su kenan ko? Haka ne? To yanzu in zan yi tambaya kan addini, dole ne sai na san mazhabin malami kafin tambaye shi? Ko kuma duk mutumin da na gani in malamin sunna ne, wanda malami ne wanda an yarda da ilimin sa an tambaye shi? Kenan duk malamin da aka yarda da ilimin sa zan tambaye shi. Babu ruwana da mazhabin malami. Saboda zamanin manzon Allah ba mazhaba. Zamanin sahabbai ba mazhaba. Zamanin tabi'ai ba mazhaba. Zamanin su Imam Malik ba mazhaba. Sai bayan rasuwansu, Imam Malik bai taɓa cewa ya ku jama'a, wannan shine mazhaba na, ba ku zo ku bi. Ko Abu Hanifa ya ce wannan shine mazhaba na. Kawai sun zauna ne suna karantar da al'umma. Kuma sun gaya ma al'umma, wannan karantarwa wanda muke yi ba muna nuna muku cewa mu muna da matsayi bane irin na manzo wanda ba ma kuskure. Idan mun karantar da wani abu ya saba ma littafin Allah da sunna, ku ajiye shi. Ku zance ni ai. To saboda haka yanzu tambayan da ake yi, shin yana halatta mu yi muwazana tsakanin kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka wajen kimanta mutum wanda ya yi rubutu ko ya yi magana cikin fannin da ba nashi ba?
Au fi ma yasuqu ilma,
ko yayi magana ga abin da ya fifi shi ilimin sa.
La tajuzu almuwazanatu inda taqimi shakhsin kataba aw takallama fi ghayri fanni,
baya halatta yin muwazana a wajen kimanta mutum da yayi rubutu ko yayi magana a cikin fannin da ba nashi ba. Kawai in ka zo kai masa raddi nan take, yanzu kamar sayyid kutub, yanzu malaman sunna gaba ɗaya da muke dogaro da su a wajen ilimi sun nuna mana cewa sayyid kutub ba malami bane shi, sai kudu yayi rubutu a cikin fannin da ba nashi ba to anan wajen idan za ka yi masa raddi sai kudu shin dole ne sai ka faɗi cewa ayyukan sa sai kudu babu shakka mutum ne mai tsoron Allah babu shakka mutum ne mai yawan nafiri babu shakka mutum ne mai yawan faɗin gaskiya babu shakka mutum ne wanda baya tsoron Yahudawa an gane sai dai kuma cewa yayi rubutu a cikin fannin da ba nashi ba ya yawaita kurakurai yayi kukure a waje kaza a waje kaza a waje kaza shin haka zan yi in zan mai rubutu ba haka zan yi ba kawai in zan yi rubutu akan sayar kudu zan dumfara aibin shi ne kai tsaye an gane ko in zan yi rubutu akan mutumin da ya zo ya yi rubutu akan fannin da ba nashi ba zan dumfara aibin shi ne kai tsaye in faɗi kurakuran shi ba tare da na faɗi ɓangarensa na kyawawan ayyukansa ba haka nan duk wani ɗan bid'a da zan maraji in zan yi raddi ga ɗan shi'a ba dole ba ne sai na faɗi alkhairinsa in zan yi raddi ga sufi ɗan ɗariƙa ba dole ba ne sai na faɗi alkhairi kafin masa raddi in zan yi raddi ga ɗan ƙana ƙato ba dole ba ne sai na faɗi wato alkhairinsa in zan yi raddi ga ɗan ikhwanul musulmi ko zan yi raddi ga ɗan ƙudubiya ko zan yi raddi ga ɗan sururiya an gane ba dole ba ne sai na faɗi alkhairinsa kawai zan dumfari wato bid'ansa ne in yi raddi ga wannan bid'a ɗin an gane wasu sashe daga cikin salaf suna cewa yana daga cikin uquba na ƴan bid'a kada a ambaci alkhairinsu yana daga cikin azaba da za a yi wa ɗan bid'a a wajen raddi kada a ambaci alkhairinsu kawai a dumfari kurakuransu kawai an fahimci wannan ko na'am
aw fi ma yakuku ilma
ko kuma mutumin da ya rubutu ga abin da ya fifice ilimin sa
li anna hadha min ta'addi hudud Allah
domin wannan yana daga cikin ta'addi hududillah yana daga cikin ƙetare dokokin Allah mutum ya yi rubutu a cikin fannin da ba nashi ba dan Allah ta'ala me yake wala taqafu fi ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abinda baka da sani akan sa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lalle da jinka da ganinka da kuma tunani na zuciya duk wayannan gaba daya za a yi tambaya akan su gobe kiyama an gane duk wayannan gaba daya za a yi tambaya akan su gobe kiyama kul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara min hawa ma badan wal isma wal baghy bi ghayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ta'ala ya hana mutum ya ringa fadi ga Allah abinda bai sani ba mutum ya ringa fadi ga Allah abinda bai sani ba abokin hadi ne na shirka dan Allah cewa wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana duk mai ce mi wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sai Allah ya hada su da shirka al-qawlu bila ilm abokin hadi ne na shirka wasu malamai ma suna ganin cewa hadarin shi ma yafi na shirka saboda mutumin da yake fadi ga Allah abinda bai sani ba kamar ya shiga gonan Allah ne subhanahu wataala an gane wannan ko
khususan idza arada min zalika ila al-wuqu' fi al-inhiraf
musamman ma idan yana nufi daga cikin wannan aukawa cikin karkacewa
aw nashr al-bid'a
ko yana so yayi amfani da wannan dama ya yada ainihin bid'o'i
wala siyama idza kana lahu ta'thirun 'ala al-'ammati aw ash-shabab
musamman ma in yana da tasiri ga gamagari ko samari idan ya zama to wannan bawan Allah da yayi rubutu akan fannin da ba nashi ba in ya zama yana da tasiri ga ainihin gamagarin mutane ko samari an gani akwai mutumin da ba malami bane amma gamagarin mutane sun dauke shi babban malami zaka ji an ce wani shahararren malami alhali malamai sun san shi ba malami bane shi to kuma idan yayi magana maganar shi yakan yi tasiri fiye da manyan malamai ko kun san akwai irin wayannan mutanen akan samu mutum in kuna bin social media za ku ga akwai kananan samari wanda suke ainihin karantarwa a cikin social media, wato su ba malamai bane su, amma kuma suna da tasiri a wajen gama garin mutane. Kuma idan ka duba za ka cewa masu sauraron su sun fi yawa ma akan masu sauraron manyan malamai. An gani? Wato babu ainihin talazu tsakanin ka ga mutum yana da followers da yawa da kuma a ce kuma ya zama babban malami. Ana iya samun mutum jahili futu yana da followers da yawa, ana iya samun babban malami ba shi da followers. Ina fatan gane wannan. To saboda haka idan ya zamanto shi wannan mutumin da ya yi rubutu akan fannin da bai kware a kai ba, kuma ya zamanto mutum ne wanda yana da tasiri a wajen gama garin mutane, wanda in yayi magana gama garin mutane suna ɗauka wani babban malami ne ya yi magana, kuma suna ɗaukan wannan magana su yi aiki da shi, to irin wannan baya kamata ga malamai su yi shiru a kan shi. Ya zama wajibi ga malamai su ankarar da al'umma cewa wannan bawan Allah fa abin da ya faɗa ba daidai ba ne. To amma a wajen ankararwa shi wannan mutumin da ya shahara a wajen gama garin mutane, idan ka zo za ka ankarar da wa'annan gama garin mutane, zai iya yiwuwa su zage ka, zai iya yiwuwa su ɓata ma suna, su ce wannan bawan Allah kaga Allah ya ɗaukaka shi ne, kaga cewa ana sauraron shi ne fiye da kai, shi yasa kake ƙoƙarin ka ɓata shi, kai kana ma hasada da shi ne, kaga Allah ya ɗaukaka shi, kai Allah bai ɗaukaka ka ba, Allah ya sanya ya shahara kai baka shahara ba, shi ya sanya ka zo kana so ka nuna cewa fata wanda ya yi ba daidai ba ne. To saboda haka a nan wajen yanzu ya yi kamata ka yi, idan ya zama to kamar yadda na faɗa ya shahara sosai a wajen gama garin mutane, ko ya shahara a wajen samari wanda in ka taɓa shi ka nuna kuskuren shi za su yi ma rugu-rugu duk mutuncin da za su zage ka. To yanzu menene abin yi a nan wajen?
Kana za a yi bayani.
Menene abin yi? Shin ya kamata a nan wajen saboda tsoron zagi ka yi shiru? Yanzu kuna gani a cikin social media duk malamin da ya shahara yana da ainihin followers da yawa, sai ya yi kuskure, wala in ka taɓa shi za ka ji irin zagin da za a ma na uwa da uba. To akwai malamai wanda sun gano cewa lallai wannan mutum fa kuskure ya yi, suna so su yi masa raji, suna so su ankarar da al'umma, amma suna jin tsoron mutuncinsu. Kuma an ce mutunci madara ne, idan yanzu bai baya ne baya kwasuwa. To idan suna gudun mutuncinsu ya kamata su yi shiru? To me ya kamata su yi? Me ya kamata su yi? Idan suna gudun mutuncinsu me ya kamata su yi? Tunda yana daga cikin daruriyatul khamsa, a tsarami mutunci, tsara mutunci na daga cikin daruriyat guda biyar din nan. Ko? To kuma na ga cewa za a rusa mun wannan daruriya din, za a zama mun da mutunci. To idan za a zama ma da mutunci, sai kuma gashi nan za a zubar wa musulunci da mutunci. Shi wancan malamin yana so ne ya zubar wa musulunci da mutunci, wancan mutumin da ya rubutu a cikin fannin da ba nashi ba, ko wancan ɗan biri'a din, an gani, yana so ne ya rusa addinin musulunci. To in ka ce za ka yi magana, za ka yi masa raddi, ka bayyana wa mutane kurakuren shi, amma za a taɓa mutuncinka, sai ka duba da mutuncinka da mutuncin addini wanne ya fi. To idan ya zamanto addini ya fi ka, sai ka rinjayar da janibin addini a kanka, sai ya zamanto ka rufe ido duk zagin da za a yi ma, ka toshe kunni, ka yi doro ka ɗauka, yadda jaki ke ɗaukar nauyi, kai ma sai kai doro ka dauki wannan zagi din ai ta zagi kada wannan zagi ya burge saka an gani irin yanda aka zagi biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam an gani an kira shi mahaukaci an kira shi mai sihiri an kira shi boka an kira shi makaryaci an kira shi kaza amma wannan gaba ɗaya bai hana shi ya ci gaba da da'awa kan tauhidi ba an gano wannan ko to wannan shine abin da ya kamata duk mutumin da yake tsoron mutuncinsa to bai kamata ya wa'azi akan tauhidi ba domin duk mutumin da zai wa'azi akan tauhidi dole ne ya bakanta wa mutane da yawa rai in kuma ka bakanta wa mutane da yawa rai dole ne su zage ka an gano wannan ai to saboda haka dole ne ka kwana da sanin cewa in za ka karantar da tauhidi sai ka sha zagi saboda haka ka fito ka gaya wa mutane gaskiya kada ka ji tsoron zargin mai zargi wannan shi ne
ƙuncin
sai na ce
babul kuttabi wal du'ati allazina gawwaju li qa'idatil muwazana
sashen marubuta da masu da'awa da suka yaɗa wannan ƙa'ida ta muwazana
ودافعوا عنها
تكبر كاريا جوانا كائدا كم وزنا
غالبا ما يكونون من التيار الهرج
غالبا سنا كفن شيء واني دعك تجمع أتو أم أنجيان هاركيون أو سنا دعك تجمع أم أنجيان بين هاركيون سو أني نيا هاركيون سو لي إنتاج أنغاني هو متعندا سكي وأزي an gani su wuce gona da iri su faɗa abinda manzon Allah bai faɗa ba su motsar da ainihin mutane zuwa ga tashin hankali to irin waɗannan su ne ƴan harakiyun wallahi ba za mu yadda ba wallahi an shiga haƙƙinmu billahi allazi in ba a gyara ba wallahi za mu zo mu ɗauki makami mu yi fito da hukuma ko da za mu mutu ne wallahi mun yi shirin mutuwa wallahi kaza kaza waɗannan su ne ƴan harakiyun an gane wannan ko to galiban mutanen da ke da irin wannan tunani na muwazana su ne wa ƴan harakiyun
aule ikhwani
ko kuma ƴan ikhwanin musulmi to su kuma ƴan ikhwanin musulmi su waye ikhwanin musulmi kuma ta yaya ake gane cewa wannan ɗan ikhwanin musulmi ne dole sai ya zo ya faɗi cewa ne ɗan ikhwan ne ya ake gane shi
yana dabba ka'idar mutane ta awo
yo babban abin da ake gane su a gare shi shine dabbaka wannan ka'ida suna da wata ka'ida ana kiranta al-ka'ida az-zahabiyya na ta'awalu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fihi mu taimaka ma juna inda muka yi sabani akan shi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki sannan sashen mu yayi masashi uzuri inda muka samu sabani in dai mun yi ittifaki akan abu mu taimaka ma juna akan shi amma in mun samu sabani mai ma juna uzuri mu daina ma juna a daina ma juna raddi ba maganan wai dan mun samu sabani a wajen aqida ko mun samu sabani a wajen ibada ko mun samu sabani a wajen ainihin suluki ko abin da ya kama da wannan a ce muna ma juna raddi a'a idan mun samu sabani sai sashenmu ya yi masashe uzuri an gani? To kaga in ka duba wannan ka'ida da kyau wato babu alwala'u walbara idan ka ga mutum ya zagi sahabin annabi kar ka kyamace shi kawai ka yi masa uzuri saboda sashenmu ya yi masashe uzuri cikin inda muka samu sabani idan ka ga mutum ya ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin izgili ga hadisi ko ya ce bai yarda da shi ba me za ka yi masa za ka yi masa uzuri ne ba maganar ka gyara masa ba maganar ka yi masa raddi ba maganar gyara ba maganar raddi kawai sashenmu ya yi masashe uzuri ne kawai an gani a nan wajen ya ake ƙoƙarin a yi ana ƙoƙarin a yi haɗin baki kowa ya riƙe aƙidar shi an gane ahlus sunna su riƙe aƙidar su ƴan tariƙa su riƙe aƙidar su kada wani ya kushe aqidan wani in shi'a su rike aqidan su in qalaqato su rike aqidan su an gane kowanne mutum yana da aqida kawai mu duba abinda ya hada mu yafi yawa biye da abinda ya raba mu tunda dai abinda ya hada mu yafi yawa biye da abinda ya raba mu to wannan abinda ya raba mu din kada mu tsaya yin raddi ga juna mu yi uzuri ga juna an fahimci wannan ko shin wannan karantarwa ya dace da sunna wannan karantarwa ya saba mu sunna ya saba mu ayan nan dake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun wa innan da suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu da kuma shari'a bayan mun riga mun yi bayanin shi daki-daki ga mutane a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah to wayannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun sannan masu tsinuwa sun tsine musu sai Allah ya ce illal ladina tabu sai wayanda suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su wa bayyana suka yi bayani to su ɗan ikuwan sun ce kada kai bayani kawai kai uzuri ne illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana fa ulaika atubu alaihim sai dai wayanda suka tuba suka gyara ayyukan su suka yi bayani to wayannan zamu karbi tuban su wa ana tawwabur rahim ni ne mai karban tuba kuma mai rahama an gane wannan ko da kuma inda Allah yake cewa lu'inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu an tsine mu wanda suka kafirta ta harshen annabi dauda da annabi isa dan maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun wannan saboda abinda suka yi na saban Allah kuma sun kasance suna ta'addanci menene ta'addanci menene saban Allah din zaka ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikatawa shin ƴan ikwan musulmi suna hana junansu munkari idan sun ga wani ya zagi sahabi zagin sahabi ba munkari bane idan sun ga wani ya soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba munkari bane idan sun ga wani yana bautan kaburbura ko yana bautan waliyai ko kuma yana mu'amala da kayan tsafe-tsafe layu da guraye da kambuna an gani to shi dan ikwan yana cewa wato ayi uzuri gare shi shi kuma Allah ya tsine wa bani Isra'il dalilin tsinuwa gare su kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suka aikata Allah ya ce labisa ma kanu labisa ma kanu yasna'u tir da abin da suka kasance suna aikatawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga munkari daga cikinku ya canza da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi an gani kaga duk wanda ya ga munkari daga cikinku ya canza da hannunsa in bai iya ba da harshensa fa in lam yastati fa bi qalbihi in bai iya ba ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa wa zalika adhabul iman kaga ashe ana bukatar maka kyamaci abin shine karancin ma imani ko to su ya ikwan ba a ce maka kyamaci abin ba kai maka uzuri kawai an gano wannan ko babu ainihin alwala'u wal bara alhubbu fillah wal bughdu fillah an gane idan mutun ya aikata bid'a su suna yi maka uzuri idan mutun ya aikata shirka suna yi maka uzuri idan mutun ya aikata saban Allah suna yi maka uzuri an gane to kaga anan wajen suna so ne wato ayi tafiya irin tafiyan ƴan siyasa tafiyan ƴan siyasa yayi ce a samu haɗin baki ba haɗin kai ba ta hasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta ƴan siyasa yaya suke zaka ƴan siyasa a cikin su akwai kristoci a cikin su akwai masu bautan gumaka a cikin su akwai ƴan kungiyar asiri a cikin su akwai musulmi a cikin musulmi ma akwai akidu daban-daban haka za a zo a haɗu ƙarƙashin siyasa guda ɗaya sannan a ce ba bambancin addini ba bambancin kabila kasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya wuta ko aljanna ina fatan gane wannan to irin wannan shine wato da'awa ta ikhwan ba sai lalle mutum ya gaya ma ni dan ikhwan bane ko da ya gaya ma ni dan salafiya ne sai ka zo ka ganshi yana da irin wannan tunani babu ruwan shi da wa'azi akan aqida idan kana wa'azi akan aqida ma yana kyamanka yana ganin cewa lokacin wa'azi akan aqida ya riga ya wuce yanzu ya kamata a koyawa mutane tsarki ne ya kamata a koyawa mutane ainihin kaza kaza da sauransu an gane wannan ko to da zaran ka ga mutum irin wannan to ka san cewa wannan bawan Allah dan ikhwan ne an gane yanzu in ka ga kare daga kare sai ka tambaye shi kai wane ne sai ce shi rago ne sai ka yarda me yasa ba za ka yarda ba saboda gashi nan mun ga halittar shi gaba ɗaya komai nashi na kare ne ashe kare bai zama rago har abada koda ya gaya mana koda ya rantse da Allah cewa shi rago ne doki baya taɓa zama sanuwa doki yana nan a matsayin shi na doki alade yana nan a matsayin shi na alade har abada baya canzawa daga halittar shi an fahimci wannan ko to wannan shi ne
yaf'aluna zalika galiban difa'an an rumuzihim
suna aikata wannan galiban dan kariya ga shugabanninsu an gani me ya sanya aka kawo wannan ka'ida ta ainihin muwazana sun kawo wannan ka'ida ne domin yin kariya ga manyan shugabanninsu sayyid kudum hasan al-banna sayyid hawa muhammad al-ghazali yusuf al-kardawi wato manya-manyan malamansu domin su ba da kariya ga manya-manyan malamansu sai suka gina wannan ka'ida idan ka zo ka soki sayyid kudum ka ce sayyid kudum yana sukan sahabban annabi sayyid kudum ya yi izgili ga annabin Allah Musa sayyid kudum yana da aqidan wahdatul wujud sai su ce maka ne sai su ce maka ai kada ka manta ba duk da cewa sayyid kudum yana da wayannan kurakurai ai yana da wasu alkhairai ai ya kamata kafin ka faɗi wayannan kurakuran ka faɗi alkhairan sayyid kudum ina fata allura ya kamata kafin ka faɗi kurakuran sayyid kudum ka faɗi alkhairansa amma gashi yanzu kana ta faɗin kurakuran sayyid kudum ka manta da alkhairansa an gane to wannan shine dalilin da ya sanya kuma wannan ka'ida ta na ta'awunu bima tafanna alayhi shi ma sun yi shi ne dan kariya ga malamansu sun yi shi dan kariya ga malamansu ne saboda za a ce kowa a manta da aqidansu duk wani aqida da muka gani na wani malami a cikinsu aqidan bai da kyau a yi mishi uzuri kawai kada a tsaya a ce za a tattauna kan mummunan aqidansa inda ya yi daidai mu tafi tare da shi inda ya yi kuskure a yi shuru a yi masa uzuri an fahimta?
Unzur al-fiqhu da'wa
mu duba littafin fiqhu da'wa na sayyidu hawa shi ma ya yi bayani a kan wannan maganar muwazana yana ba da kariya kan wannan ka'ida ta muwazana
al-muslimuna wal-amalu siyasi
mu duba littafin al-muslimuna wal-amalu siyasi
li salmanu al-auda
na salmanu al-auda salmanu al-auda malami ne wanda yana zaune a saudiya kuma da yawa daga cikin samari masu kishin addini sun dauka salmanu al-auda malamin salafiya ne don wasu na ganin duk wani malamin da yake ya yi karatu a saudiya ko yana zaune a kasar saudiya to lallai dan salafiya ne an gane wannan ko to ba dukkan malamin da ya karatu a jami'o'in saudiya bane yake zama dan salafiya ana iya samun malami ya yi karatu a jami'an saudiya ya zo ya zama dan shi'a ko ya yi karatu a jami'an saudiya kaga ya zo ya zama sufi ko ya zama dan ikhwanul muslimin an gani amma yanda abin ya kamata ya kasance ya kamata duk wanda ya karatu a saudiya da jami'o'inta ya zama dan salafiya amma ana samun mutane da suke kulle kwakwalwansu ya zama abinda malaman Saudiya suka karantar da su daban su abinda suka kudirce a zuciyarsu daban da a ce tun mutumin da ya je jami'a na Saudiya zai yi aiki da abinda aka karantar da shi a jami'a da dukkan wanda ya je ya zama dan salafiya domin ita Saudiya ba ta da wata aqida ba ta da wani manhaji da ya wuce aqida da manhaji na salafiya an fahimci wannan ko to amma ana samun dalibai sun yi karatu a jami'a sai kuma kaga a gefe sun samu wani malami wanda ya canza musu tunani musamman daliban Najeriya ɗalibin Najeriya zai je Saudiya in yi Saudiya zai zo ya gamu da manyan ɗalibai to ƙila a cikin manyan ɗaliban nan ƙila a ce akwai shugaban ɗalibai to shugaban ɗaliban zai iya yiwuwa ɗan ikhwanul muslimin ne ko ɗan sururiya ne to wannan shugaban ɗalibai sai ya cusa ma wannan sabon ɗalibi aqidan ikhwanul muslimin ko aqidan sururiya ko wata aqida kuma zai gaya masa ka yi hankali da malaman Saudiya ka yi karatunka idan suna bayani akan kaza da kaza da kaza ka toshe kunnenka kar ka saurare su in sun faɗi wata magana ba ka gane ba ka zo ka tambaye mu to a irin wannan ne kake ganin da yawa daga cikin ɗalibai wato da suke karatu a jami'a suna dawowa su zamanto ƴan sururiya Saudiya tana ƙoƙarin karantar da salafiya wasu malamai a Najeriya suna ƙoƙarin su lalata wannan karatun shi yasa kake ganin mafi yawan ɗaliban da suke dawowa daga jami'a islamiyya ba sa wakiltar Saudiya a wajen manhaji dalili wasu daga cikin malaman Najeriya sun ɓata musu tunani tun kafin su shiga jami'a ɗin to Salmanul Auda da irin su Aidul Karni da irin su Safarul Hawali suna daga cikin malamai wanda sun yi karatu a jami'a da irin su Abdulrahman Abdulkhaliq sun yi karatu a jami'a amma kuma sun yi gamo akan hanya sun gamu da Muhammad Qutb lokacin Muhammad Qutb yana zaune a Saudiya kuma hukumar Saudiya da malaman Saudiya ba su gane aqidan shi da manhajin shi ba lokacin da Muhammad Qutb ya yi hijira daga Misra ya zo Saudiya ya zauna to lokacin nan malaman Saudiya sun ba su mafaka kuma sun ɗauka cewa wato ƴan ikhwan da suka gudo daga Misra zuwa Saudiya su malaman Saudiya sun ɗauka cewa ƴan ikhwan din nan ƴan salafiya ne an gane wannan ku a lokacin nan sai ainihin hukumar Saudiya da malaman Saudiya suka baiwa waɗannan malaman da suka gudo daga Masar suka ba su karantarwa a jami'a har ma suka ba su dama su yi rubuce-rubuce a kan aqida to wannan ya ba waɗannan malamai ƴan ikhwan dama ta ƙarƙashin ƙasa suna ta ƙoƙarin ɗauke ɗaya suna cusa wa ɗalibai aqida da manhaji na ikhwanul muslimin to irin wannan irin su Salmanul Auda suna daga cikin ɗaliban da irin wannan abin ya shafa
wa ghayr zalika min kutubihimul khabitha
da wannan wannan daga cikin littattafan su munana
wa qad raddu alaihimul ulama
haqiqa malamai sun musu raddi kuka ce wa qad radda alaihimul ulama wa qad radda alaihimul ulama haqiqa malamai sun yi raddi a gare su
bima fihi kifaya wallahu a'lam
sai da abinda a cikin shi akwai wadatuwa abinda malamai suka yi raddi Nasiruddin Albani Ibn Uthaymeen Bin Baz Abdul Muhsin Al-Abbas Fawzan manya-manya malaman salafiya sun yi raddi akan wannan ma'auni wannan manhajul muwazana din nan wallahu a'lam na'am an ce lokaci yayi sai tambaya wa alaikum assalam don uwa yana tambaya wai a nan Najeriya akwai 'yan jama'atu tabligh kuwa to sai ku akwai su akwai jama'atu tabligh galiban suna da markaz a unguwar Mu'az suna da markaz a Hai Malam Bello an gane wannan ku zaka gansu suna zuwa suna yin wa'azi suna zuwa suna ce maka ka zo ka ringa fita a ringa fita ana yin da'awa an gane ku ce a ringa fita kwana kaza ka fita kwana 40 ko kwana kaza saka wayannan ɗan jama'atu tabligh sanannu ne akwai su ko ba sa koyi sunansu suna bayyanarwa a fili cewa su ɗan jama'atu tabligh ne to kuma su jama'atu tabligh na duniya da na Najeriya gaba ɗaya ba wato alaman gane su suna ba da ƙarfi ne akan faza'ilul a'mal ayyuka na falala wato falalan barin gemu falalan asuwaki falalan daura rawani falalan tage wando falalan biyayya ga iyaye irin dai wa'annan wa'azuzzuka nan ne suke karkata zuwa gare shi ina fatan gane wannan mutum zai taso daga India ko daga Pakistan ya taho ya koya ma yanda ake yin asuwaki an gane ya taso ba zai koya ma yanda ake asuwaki ko ya taso daga wancan garin yana so ya koya maka irin yanda ake dage wando ko yanda ake daura rawani to wannan shine usulubin wa'azinsu baka taba jin suna wa'azi akan aqida su sun dauka ma wa'azi akan aqida yana kawo raba kan jama'a su ma suna da fahimta irin na ikhwan cewa yin wa'azi akan aqida yana raba kan jama'a kowa ya rike aqidan shi mu je mu yi wa'azi to in kowa ya rike aqidan shi aka je aka yi wa'azi akan me za a yi wa'azi me za a karantar da al'umma to saboda haka akwai jama'atu tabligh a wannan gari na Kaduna akwai su kuma a Najeriya gabaki daya an gane musamman ma kaje kasashen Larabawa a kasashen Yarbawa sun fi yawa wa alaikum assalam haka ne su faye ne su asalin su na'am wa alaikum assalam zai iya fahimtar abin da ya faru su da an dauke su ne samari masu kishin addini to kuma tana saudiya tana ganin su masu san addini ne kuma su saudiya ba su san cewa suna da munanan aqidu ba ita kuma gwamnatin misira tun da dai a garin su ake kuma suna mu'amala da yan ikhwan din ai sun san kurakuran yan ikhwan din ita kuma saudiya lokacin ba ikhwan an gani ita saudiya kawai ta dauka yan ikhwan ahlus sunna ne kuma yan saladiya sai ta lokacin da aka zo aka kore su a misira ana neman su a kama su a kashe su sai suka gudu suka je saudiya sai saudiya ta ba su mafaka to a nan ne aka samu irin su muhammadu al-qutb ya zo ya karantar a jami'a islamiyya har ma kuma ya boye aqidar shi na ikhwan saudiya ta amince mai har ta ba shi dama ya rubuta ainihin syllabus na manhaja na ainihin aqida na jami'a tun daga secondary har jami'a sai da ya rubuta littattafai na aqida wanda za a karantar a jami'a amma kuma da za ka duba littafan gaba daya babu karantar da tauhidul uluhiyya ko rububiyya ba karantar da tauhidul uluhiyya ko asma'u was sifat kawai ya zo ne yana raddi ga kominisanci yana raddi ga demokradiyya yana raddi ga aqidar buza yana raddi ga aqidar hindu irin wayannan aqidu yayi ta yawa raddi yana ta ya kauce nan baya raddi ga shi'a baya raddi ga sufanci duk a littafin ba inda ya raddi ga wayannan an gane to daga baya ne malaman salafiyya suka fara gano cewa fa lalle akwai wayannan ikhwan kuma lalle aqidansu da manhajinsu ya bambanta da na salafiyya ina fata an gane wannan to saboda haka wannan shine ina fata an gane to saboda haka ita aqidar ikhwan tabuwa ce a lokacin ba kowa ya fanta ba shi ya sanya suka zo suka yi wa Saudiya dodorido har suka cutar da gwamnatin Saudiya suna nan har yanzu suna cutar da su eh na'am to subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.